الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا جمعة بيغوتا رمضان wanda yake daidai da 24 a biyu ga watan Ramadan hijira 1444 a wanda yake daidai da 23 ga watan 3 shekara 2023 miladiya za mu dora kan karatunmu a jiya idan ba mu manta ba mun kwana kan aya ta 115 cikin wannan sura mai albarka wato suratul hudin a yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi kan aya ta 116 a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya agaza mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa a ubangiji subhanahu wata'ala a jiya a yayi mana umurni da tsaye da sallah cikin fadin sa da yake cewa wa aqimi salata tarafai nahari wa zulafan min al-layl a cewa umarni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umarni ne wa al'ummarsa cewa ka tsaye da sallah a gefen rana. Malaman tafsiri suka ce ana nufin sallan asuba, sallan azhar da sallan al'asr. Allah ya ce wa zulfa min al-layl, da kuma wani yanki na dufin dare shine sallar magriba da sallan isha'i. Sai ubangiji ya rufe maganar da cewa innal hasanati yuzhibna sayiati, lalle kyawawan aiki suna tafiyar da munanan aiki. A manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatul kamsi, salloli guda biyar yace kafaratun ma bainahunna. A idan mutun yayi wannan sallan farilla in yayi ta gabanta, to yanzu duk laifin da yayi tsakaninsa da ubangijinsa, ubangijinsa ya kankare masa wannan zunubi. Da sharadin yace idan tuni batil kaba'ir, in an nisanci kaba'ira shine manya-manyan laifi da ubangiji ya ambace su a cikin alqur'ani, yace kara aikata su. Idan mutun ya aikata yanzu wannan sallar juma'a da muka yi, duk laifin da mutun ya aikata tsakaninsa da ubangiji, idan Allah ya karbi wannan sallah din, to ya kankare masa zunubin sa tun daga wancan juma'a har zuwa wannan juma'a din. Saboda haka ya yanwa sallah ibada ce wanda Allah madaukakin sarki ya zaba mana, wanda muke neman kusaci zuwa gare shi da ita. Ya kamata kowan mu lalle ya je ya koyi da zai yi sallah. Wannan yana daga cikin wajibi, yana daga cikin dan adam abin da yake kallon kamar dabara ne, shine ya iya duk yadda zai iya nemi abin da zai sa a bakin sa. Dukkan dabara na neman abinci dan adam ya iya, amma in ka zo wajen bautawa Allah, wanda Allah ya halice shi domin ya bauta masa ne, nan kuma sai ka rena wa dan adam. To abincin nan malamai suka ce ku kai wahalar nema ko ba kai wahalar nema ba zai zo same ka. A duk da cewa sunna ce ta Allah mutum ya bi sababi, ya fita ya tafi nema, ya dawo magirbinsa, yanzu ya je ya sassabe ayi ruwa, ya dauki iri, ya dauki abin shuka, ya je ya shuka, ya noma, ya zuba taki, har ya zuwa lokacin da zai je ya girbo abin da zai ci a gidansa. Wannan bin sababi ne Allah ya tsara rayuwar dan adam ta tafi a haka. Amma wannan din Allah ba zai tambaye ka shi ba ran alkiyama, domin Allah ce wai lallai wato ka umurci iyalanka, yace wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ya Muhammad, ka umurci iyalanka da sallah, wastabir alaiha, kuma ka nemi hakuri akan yin sallah din, domin ibada ce wanda take da bukatun hakuri, dan sai an je an nemi ilimin ta kuma ayita da nutsuwa, ayita da sharuɗa da rukunai cikakku yadda akai umurni ayi. Allah madaukakin sarki yake cewa la nas'aluka rizqan, ba za mu tambaye ka arziki ba ran alkiyama, ba za a tambaye ka me yasa baka zama ka mallaki kaza ba, me yasa baka mallaki kaza ba, me yasa baka mallaki kaza ba, amma za a tambaye ka me yasa baka bauta wa Allah ba. Saboda haka neman ilimin yaya zamu yi sallah ya zama mana wajibi. Wannan wajibi ne bi darura, yadda muka san zamu je mu nemi abin da zamu sa a bakin mu na lomar tuwo, da yadda zamu tare wato tsilecin mu ta hanyar neman sutura da yadda zamu gyara gidajenmu da muke zaune, to dole ne ya zama abin da yake farko mu neme da zamu bauta wa Ubangijinmu. Wannan shine wato larurar da duk mutumin da ya sakace da ita, to kuma shikenan rayuwarsa za ta zama tare amfani, domin mutum zai yi gurin ina ma da Allah bai halice shi ba. To amma arziki wannan na Allah ne, kana tafiya a cikin dokar jeji, a cikin tsananin rani, in ka je gindin bishiya sai ka ga kwari. Allah ta'ala ya ba su abinci cikin dokar jeji inda ba mutane, cikin bakin rani babu ruwa, balle a samu koriyar ciyawa ko wani abin da su kwarin za su yi amfani da shi, amma sai ka same su. Allah ya ba su. Ko kuma mai tono raina tonan rami, zai tona shadda ko zai tona rijiya, sai yayi nisa can cikin kasa sai ya je ci karo da wani kwaro, amma Allah yana sadar da shi da abin da zai ci. Saboda haka abinci a wajen Allah ne, don Allah ce wai la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, ba za mu tambaye ka arziki ba, ai mu muke arzuta ka. Saboda haka kula da sallah wajibi ne. Jiya nake cewa kusan yanzu a dukkan ibadun da muke yi wanda muke kaunar Allah ta'ala zai karba mana, za mu shiga rahamar Ubangiji a dalilin sa ba mu da sama da sallah. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai sun yi yaki, an yi abubuwa da yawa na yada addini, sun yi da dukiya, sun yi da gangar jikin su. Daga cikin aikin addini da suka yi bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabban manzon Allah sun bazu a duniya wajen yada addini. Hatta nan Afirka, hannan yankin Borno, tarihi ya nuna akwai sahabin da ya zo yayin rayuwarsa a wurin wajen yada addini. Saboda haka sun tafi tafiya mai nisa, sun tafi tallan addini. Saboda haka sun yi ayyuka da yawa da suke tsammani Allah zai karba musu. Wanda suka biyo bayan su sun yi tarbuce-rubuce na hadisan manzon Allah da tafsirin Al-Qur'ani da abubuwa da yawa wanda yanzu muke amfani da shi. To amma mu dauka muke makaranta. To kaga kenan, ashe waɗancan sun yi aiki, aikin da suke tsammanin a dalilin su Allah zai gafarta musu, kuma Allah ya sa albarka aikin nan, tunda Allah bai shafe aikin nan a farkon lokaci ba, Allah ya kawo aikin nan har yanzu ana karanta shi. Yanzu dauki tafsirin Jalalain nan, an yi sama da shekara 500, gashi yanzu muna ta karanta shi, kuma Allah kadai ya san iya inda zai tsaya a ƙarshen rayuwa. To saboda haka mu da bamu yi wani aiki ba, to ya kamata mu mai da hankali akan kula da ibada, mu rike sallan nan, mu nemi yaya ake yin ta, mu nemi menene yake bata ta, yaya za mu yi mai tsarki mai kyau, wanda a kan tsarkin nan za mu dora duk ibadar da za mu yi. Ya kamata mu san wannan, mu san yadda za mu yi tsarki, mu san yadda za mu yi alwala, mu san yadda za mu bauta wa Ubangijinmu. Amma kada mu san yadda za mu nemi abin da za mu ci, ko mu zama kamar dabbobi. Allah ya siffanta kafirai da dabbobi, yace hum kal an'ami bal hum adal. Kafirai kamar dabbobi ne, babu abin da suka sani daga cikin su sai farjin su. Su ci su koshi su barbara abin da suka sani kenan. To kaga in ya zama mu ma tunanin mu ya koma kan ci da sha da aure, kaga shikenan rayuwar mu ta koma kamar ta dabbobi. Me yake bambanta mu shine sanin Allah da yadda za a bauta wa Allah. To wannan lalle mu dauki izina akan wannan aya. Ubangiji yace innal hasanati yuzhibna sayiati, kyawawan ayyuka in mutum ya gabatar da su sukan tafi da munanan ayyuka. Zalika dhikra lizakirin, wannan tunatarwa ne, wa'azi ne ga masu daukan wa'azi. Ubangiji yace wasbir, kuma kai hakuri ya Muhammadu akan al'amarin sallah, domin ibada ce wadda take da mashakka. Yawanci dan adam yafi karfin gwiwa akan abin da zai samu wani abu. Duk wani dan aiki da inda mutum zai samu wani dan sakamako magaggauci, sai ya samu dan wani dan taro ko sisi, to yafi karfin gwiwa a kai. Amma duk ibadar da zai tashi babu wani sakamako, wai abin da masu labari suke cewa na zangi moriyarka da nisa, duk abin da sakamakon sai a lahira, za ga yawancin mutane ba sa karfin gwiwa a kai. Yanzu malam yana farikutuba yake bayanin cewa yadda mutane suke, in ka duba al'ummar garin da yadda yake cike da al'umma, amma duk lokacin da aka zo wajen tafsiri ko wasu ayyuka na addini sai kare ne yawan mutanen. Saboda me? Saboda al'ada ne da dan adam. Kullum Allah kuma yana jan hankalinmu, yana ce mana irin ayyukan da ya kamata mu yi musabaka akan su kenan. mu yi rigegeniya wa fi dalika fala tanafasul mutanafisuna musamman sallah ya zama a ce kafin ladan ya zo ya kira sallah a zo a same kana zauna a sahun gaba kai nafila ka kage da ubangijin masallaci kana zaune ya kira sallah ka tashi ka rada nafila kana zikirorinka ko karatun alqur'ani ko lazimin karatabinka hannunka kana ambaton Allah kana salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam liman ya zo yayi sallah ai sallah tare da kai kana sahun gaba a fara ta da ikama a kare da kai a kare sallan nan kuma a fice a barka a masallacin to kaga kafi kowa cin riba kafi kowa cin riba domin kai duk aikin da kai da kayanka zaka tafi shi kuma wanda ya tafi nema ya tafi kasuwa duk abin da ya tara yana mutuwa za a fara cewa to gonake nawa ya bari ne motoci nawa ya bari shaguna nawa ya bari magadan nawa ne sai a fara kasabtawa kila a cikin yaran ma akwai wanda kullun saba masa yake kullun kwanciya yake da bacin ran wannan yaran ya tai da bacin ran wannan yaran amma irin wannan yaran za ka ma su ne a sahun gabo jan araba gadan su a ba su haƙin su to amma in yayi ibada da kayansa zai tafi ba mai taba masa ibadar sa duk abin da yayi inda ne ibada ne yana gadan bayan sa da shi zai tafi amma duk wani wahala da ya sha na bige-bigen nema ya gabar ya yamma ya kici ya kisha ya ki kyautata wa ƴan uwa da abokan arziki da makwabta ya tafi a zo a kasafta dukiyar a ba wannan kaza a ba wannan kaza saboda haka bai kamata mu fifita ibada wato a wajen neman duniya ba duk da Ubangiji subhanahu wataala ya halatta mana mu nemi duniya domin in mun samu da ita za mu yi aikin alkhairi amma sau da yawa shaidan bai ya bari mu amfani da duniyar da muka samu wajen aikin alkhairin don haka Allah ya faɗa ya ce a shaidan ya yi dukumul faqara wa ya'muru bil fashai shaidan kullun yana muku mi gurin talauci cewa in ka dauka karabar zai kare yayin mutane suna kwance a kurin za ka dauka ka basu kai da kaje kai wahala kai wahala to sai ka tare kuma ka mutu ka bari kuma a dauka a basu amma ibada in ka tsaya kai wannan kanka ne da wanda kake son ma ba za a bashi ba balle wanda baka so mutum ɗaya ne ko mutane biyu ne wanda Allah zai musu alfurma a cikin ibadarka a basu lada su ne iyayenka ko kuma malaman ka da su karantar da kai yadda za ka yi ibada to su kuma ba za a taɓa ladanka ba in dai kai ne in aka baka ladan su ma sai a basu a matsayin wani aiki da suka yi wanda za su ci gajiyarsa don su ne iyayen su ne dalilin zuwanka duniya malaminka kuma shi ne dalilin karantar da kai addini ya za ka bauta wa Allah shi yasa aka ce duk wanda ya yi musulunci a bayan ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kamashin ladansa domin shi Allah ya aiko da shari'a ga mutane duk wanda ya karɓi wannan shari'a manzon Allah yana da kamashin ladansa saboda haka yayan uwa mu dage da ayyuka mu gyara ayyukan mu dage da bin Allah duk aikin da muka yi wa kanmu muka yi wa Ubangiji yace wasbir kai hakuri akan wato ibada ta sallah fa inna Allah la yudiyu ajral musinin domin Ubangiji bai ya tozar taladan masu kyautayi duk wanda ya tsaya yayi Allah zai bashi Allah zai bashi Ubangiji yace walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana duk wanda suka tsaya suka yi wahala akan hanyar mu Allah ce za mu shirya da su hanyar ta mu duk wanda ya tsaya ya wahala wajen neman yardar Allah Allah zai yarda da shi duk wanda ya wahala wajen neman aljanna Allah zai yi masa gamdakatar da samun aljanna din Ubangiji yace falaula kana minal quruni
min qawlikum qulubiyatin yanhauna lil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum
na'am
وَتَوَعَ الَّذِينَ ظَالَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ
وَمَا كَانَ رَبُّكَ
لِهُلِكَ الْقُرِ مُجْرِمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
لَوْ شَاءَ رَبُّكَ
لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
نعم Ubangiji yake cewa falaula kana min alquruni me yasa ba a samu daga cikin al'ummai ba wato al'umman da suka zo min qablikum kafinku qulu baqiyatin wato ba a samu mutane masu kokari wato masu addini da falala ba yanhauna anil fasadi fil ardi wanda suke hana barna a cikin kasa me yasa ba za a samu wadansu tsayayyen mutane wato su rika yawo suna wa'azi suna jan hankalin mutane akan bin hanya na kware suna hana mutane wato fadawa cikin wato hanyoyi wato wanda suke na barna Allah ya ce a baya ma ba a samu ba abaya in an samu ma illa qalilan mimman anjayna minhu sai kadan daga cikin wadanda muka tseratar da su wato Allah ya ce mun tseratar da su saboda me saboda sun bi manzanni sun bi aiki na kware wata ba alladheena zalamu amma su wadanda suka cuci kansu da kafirci wato su kan sun bi aiki na barna sun bar hana mutane kyakkyawan aiki Allah ya ce wata ba alladheena zalamu ma utrifu fihi su sun karkata kan ni'ima wato jin dadi a gidan duniya wato da kuma wato yada barna wa kanu mujrimina ubangiji ya ce wadannan mutane mujrimai ne Allah madaukakin sarki ya lance yan bani Isra'ila a zamanin annabi Dawud alaihi salam da zamanin annabi Isa dan Maryama saboda irin mummunan aikin da suke yi babu abin da ya dame su sai jin dadin duniya da kuma wato yada barna saboda haka Allah madaukakin sarki yana ba mu labari cewa a al'umman baya ba samu mutanen da suka yi kokari wajen yada addini ba sai kadan saboda haka Allah madaukakin sarki kuma ya halakar da su su kadan din da suka bi Allah Allah ya tsiratar da su kuma ko yanzu duk wanda ya bi Allah shi Allah zai tsiratar da shi ubangiji yace wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin ubangiji bayya halakar da al'umma dan wai bayya san su dan zai zalunce su bayya halakar da alqariya ana nufin mutanen alqariya din bizulmin wai dan yaki su ko dan ya zalunce su a'a in dai mutane kaga an halakar da su to tabbas abinda suka aikata ne ya same su sakamakon abinda suka aikata ne Allah ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin Allah bayya halakar da alqariya wato da zalunci daga gurin sa wa aluha muslimuna alhali mutane suna yin aiki mai kyau idan mutane suka canza Allah madaukakin sarki shi ma canza musu yake idan kuma wato suka bi daidai shikenan Allah madaukakin sarki kuma sai ya rufe su da rahama saboda haka Allah bayya halakar da mutane matsayin mutane suna aiki mai kyau walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so laja ala nasu ummatan wahida da sai ya sanya mutane duk sai su yi imani da Allah ya so yadda Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam akan imani da shikenan duk wanda annabi Adam kuma ya haifa a cikin zuriya sai ya zama mumini yin wannan ba wahala bane a wajen Allah da Allah ya so kowa da ya zama musulmi na kirki mun gane ko amma haka Allah ya ga dama Allah ya ce wala yazaluna muktalifina mutane ba za su gushe ba suna sabawa wasu su yi imani wasu su kafirce wasu a cikin imanin su zama masu sabo wadansu kuma su zama wato muminai masu bin Allah sau da kafa illa man rahima rabbuka wanda kaga bai bata ba to ya fada cikin wanda Allah ya ji kai wanda Allah ya zaba shine ma'ana sai wanda Allah ya nufin sa da alkhairi shi kam su kan irin wayannan falak telefone fi ba za su saba cikin lamarin addini ba Allah ya ce walidhalika khalaqahum Allah ya halice su saboda wannan sabanin ne a samu yace wa minhum mu'minun wato wa shaqiyun wasu a sai imani wasu kuma wato su kafirce saboda haka Allah ya ce walidhalika khalaqahum ma'ana ai ahla liktilafi lahu mutane su mazone domin haka Allah madaukakin sarki ya halicci kowa wani an halicce shi akan imani wani kuma an halicce shi wato akan wato wani imani watammar kalimatu rabbika lalle kalmar ubangijinka ya Muhammadu ta cika ta tabbata la amla anna jahannama min al-jannati wa nas ajma'in Allah ya alƙori sai ya cika wutar jahannama wato da aljanu da kuma wato mutane Abu Huraira ya fitar da hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wutar jahannama da aljanna sun yi jayayya sun yi musu a tsakanin su ita wuta tana cewa ni ubangiji ya tanada mun mazauna ciki na mutane ne masu girman kai mutane ne masu taka gaskiya mutane ne masu kafirci da mutane masu sabo aljanna kuma tace ni ubangiji ya tanada mun mazauna ciki na mutane ne rauna na masu kananan karfi masu bin Allah ubangiji subhanahu wataala yace ke wuta wato ke wuta azaba ta ce da na tanada zan azabtar da wanda na ga dama daga cikin bayina ke aljanna rahama ta ce zan yi rahama da ke ma wanda na ga dama daga cikin bayina saboda haka kaga waɗannan aljanna da wuta haka Allah ya halice su kuma haka Allah ya zaba daga cikin bayinsa wato waɗanda suke ƴan wuta ne mazauna gidan wuta an halice su da wuta haka kuma Allah ya zaba daga cikin bayinsa ɗan aljanna ne mazauna aljanna haka Allah ya kaddara kuma ya zaba daga cikin bayinsa je mun karanta hadisi da manzon Allah yake cewa bayan Allah ya halitta ya halici annabi Adam ya fidda zuriya a bayan sa yake cewa hazihi linari wala ubali wannan na halice su dan wutata ne ban damu ba wa hazihi ljannati wala ubali wannan na halice su dan aljanna ta ne ban damu ba kaga ubangiji yayi wannan kuma sai kaddara ma kowa hanyar da zai zo ya rayu gurgurdan abinda ubangiji ya kaddara masa tun fil azal dan aljanna ya zo ya aiki irin na yan aljanna ya mutu ya je gidan aljanna dan wuta ya zo ya rayu ya aiki irin na yan wuta ya mutu ya tafi gidan wuta to kenan kaga idan wannan dan adam ya fahimci wannan ya kamata idan ubangiji ya mutun gamdakatar da addini dan adam ya rike shanu bibbiyu yayi wa Allah godiya kuma ya rike addinin nan sau da kafa duk abin da Allah aka ce Allah ya ce ka bar shi to kai iya kokarin ka karbi da wannan abin duk abin da Allah ya ce kai kai iya kokarin ka gurgurdan karfin ka ka aikata wannan abin da kuma tsammanin Allah madaukakin sarki zai karba maka sai kaga tafiya ta yi kyau sai kaga wato mutun ya dace akin tafiyar sa saboda haka ubangiji yayi alƙawari yayi rantsuwa sai ya cika wuta ya cika aljanna a riwayar hadisin Abu Huraira yake cewa za a cika gidan aljanna Allah madaukakin sarki in ya sa yan aljanna a aljanna za a samu sauran fili shi yasa anan din Allah bai ce la amla anna jahannama wal jannata ba sai ya ce zai cika wutar jahannama sai ya ce minal jinni wal insi da aljannu da mutane minal jinnati wan nasi da aljannu da mutane malamai suka ce a wancan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya sa yan aljanna a aljanna za a samu sauran fili aljanna bata cika ba Allah zai halicci waɗansu mutane take tunda alƙawari yayi zai cika aljanna take zai halicci waɗansu mutane a dura su sai aljanna ta cika to kenan kaga ashe tunda aljannan nan wato za a zuba mutanen ba za su cika ta ba kaga ya kamata ashe dan adam yayi damara wajen neman aljannan nan a wajen Allah duk da aikin sa ba zai bashi aljanna ba amma yayi aikin Allah ya ce da sannu Allah zai ga aikin sa kuma Allah zai karba masa akan aikin nasa to amma Allah ya alƙori cewa zai cika gidan wuta a zahirin aya har da rantsuwa wallahi sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanu aka ce wutar jahannama in ana tura mata mutanen sai tana matse su tana cewa fahal min mazid ai ya ubangiji akwai guri a ƙaro in an zuba mata maimakon ta bari wutar ta cika a ce ta cika sai ta ce fahal min mazid ai akwai gurin ƙari ana zuba mata tana matse mutane tana dada barin fili ana zuba mata tana matse mutane tana dada barin fili aka ce ba za ta daina cewa fahal min mazid ba akwai gurin ƙari a ƙaro akwai gurin ƙari a ƙaro har sai ubangiji ya dauki dugadigin sa na kudura ya sa ta ya taka ta za ta ce qattun qattun ya rabbi qattun qattun ya rabbi yanzu kan na cika yanzu kan na cika yanzu kan na cika saboda haka kaga wannan hadisi abun tsoro ne abun tsoro ne wuta za ta ce yawa ita kara mata amma aljanna in an zuba mata iya wanda aka zuba ba cika ba Allah zai halicci wata halitta ya cika ta da ita saboda haka a muji tsoron wuta Allah ka kiyaye mu azabarka Allah ka kiyaye mu azabarka ubangiji yake cewa watan mar kalimatu rabbika lalle kalmar ubangijinka ta cika la amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in wato ubangiji yace sai na cika wutar jahannama da aljanu da mutane ajma'ina gaba daya
wa kullan naqul alayka min amr rusuli man thabbitu bi wadak waja'aka bi hadhihi alhaqu wa mau'izatan wa dhikra lil mu'minin
ubangiji yace wa kullan wato dukkan su shine ai wato ne saba bin qasin wa kullun da qussu alayka min anba'i rusuli wato ya muhammadu muna kissanta maka labarin kowane manzo ubangiji ya ce wato wa kullun min anba'i rusuli kowane labari daga cikin labarin manzanni na qussu alayka muna baka labarin sai ya rasulullah Allah yana bashi labarin manzanni saboda wani lokacin manzo Allah sanin yakan shiga halin damuwa da kunci game da wato abin da kafiran al'ummar su suke masa mutanen makka dan uwansa ne yaransa ne danginsa ne cikin su ya tashi sun san shi ya san su saboda haka idan ka zo da sako wanda kake ga ya kamata ya zama yana sahun gabo wajen goya maka baya da yadda da kai tunda ya san ka tun aifuwarka in ya ƙaryata ka yafi ciwo akan wanda bai santa inda ka fito ba in ya ƙaryata ka saboda haka shi yasa yafi jin kunci da damuwa idan mutanen maka so ƙaryata shi shi yasa ubangiji sai yake rallashin sa ta hanyar bashi labarin wato manzanni domin a bashi hakuri ya san cewa ba shine farkon manzan da mutanen sa suka kareta shi ba shi yasa ma yawanci a sigar sai a ce mun aiko annabi kaza ga mutanen sa ake cewa mun aiko annabi kaza ga mutanen sa saboda haka ba kai ne farkon wanda aka fara aiko ga mutanen ka ba idan sun kareta ka ba kai ne farkon wanda aka kareta ba cikin annabawan ma akwai wanda an masa shegen duka sai an jefar da shi kamar ya mutu ya ji sanyin dare ya tashi ya dawo gida cikin annabawan akwai wanda aka kashe cikin annabawan akwai wanda aka kora saboda haka abubuwa da yawa an musu na gallazawa ba akai aka fara ba shi yasa Allah yake ba shi hakuri yake cewa ai kowane annabi da muka aiko shi gurin al'umma wato mun baka labarin sa ya rasulullahi mun maka haka dai ma nusabbitu bihi fuadaka domin mu saka ka samu nutsuwa mu tabbatar da kirjinka waja aka fi hadhil haqu wato da abin da yazo maka daga cikin wannan gaskiya shine alqur'ani wa mau'izatun da kuma wa'azi wa dhikra lil mu'minin da kuma wato ambato ga mu'minai saumin su mu'minai su ne wato suke amfanuwa da wa'azi a dalilin wato imanin su
wa qul lil ladzina la yu'minuna amalu ala makanatikum inna 'amilun
ubangiji yace
inna muntazirun
ubangiji yace wa qul ga walil ladzina la yu'minuna ga wadanda ba su da imani kafire ka ga musu cewa imalu ala makanatikum ku je ku yi aiki akan abinda kuke kayan sa na daga kafirci ma'ana ku je ku yi ta kafircin ku inna amiluna mu ma da muka imani muka yadda da Allah da manzansa muka yadda da alqur'ani zamu je mu yi aiki akan halin mu an ce wannan tsoratarwa akai musu Allah ya ce ka ce musu wantaziru ku je ku jira karshen lamarin ku inna muntaziruna ku jira abin da za a aikata da ku tunda an aika muku kun karyata wato inna muntaziruna mu ma zamu je mu jira mu da aka aika mara komo ga gaskata
walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi
na'am
kama rabbuka bighafilin amma ta'malun
ubangiji yace walillahi ghaibus samawati wal ard wato gaibin sama da gaibin kasa lillahi ya tabbata ga Allah abinda sama ta boye da abinda kasa ta boye wato duk ya tabbata ga Allah sanin sa ma'ana ilimin abin da ya buya a sama da ilimin abin da yake cikin kasa duk wannan na Allah ne wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu dukkan lamari kuma ga Allah ake mai da shi kowanne irin lamari karshen lamarin komai ga Allah za a mai da shi saboda haka Allah zai yi azaba a duk wanda ya saba sanan duk wanda ya biyayya Allah kuma zai masa rahama fa'budhu kai dai ka bauta mu wannan ubangijin da ya san abin da ya buya a sama ya san abin da ya buya a ƙasa kuma ake mai masa kowane lamari fa'budhu to ka bauta masa wa tawakkal alayhi kuma ka dogara gare shi bawa ya dogara ga Allah shine thiq bihi fa innahu kafika ya Muhammadu ka dogara ga Allah kuma kowane mumini ya dogara ga Allah domin Allah madaukakin sarki ya isar ma kowa duk abin da kaga ka nema ka rasa Allah ka bari duk abin da bawaye ne ma ya rasa Allah ya bari duk abin da ka nema ta wajen Allah baka rasa shi ba ko da a zahiri baka samu abun ba dauki ka nemi naira 10,000 kai buga gabar ka buga yamma ka kare siga wajen Allah da nema da addu'a baka samu ba to in dai Allah ka kama to ka same ta Allah zai dan alƙawari Allah yayi in kun tambaye ni zan amsa muku wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun in bayina suka tambaye ka labari na ka ce musu ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa addu'ar wanda ya roke ni in ya roke ni ka roki Allah baka naira 10,000 kai gabar kai yamma ba ga 10,000 a hannunka ba amma in dai ka roƙan to Allah ya baka Allah zai shigar maka ita cikin arzikinka gurgurdan iko domin kai baka sani ba mai yiwa a daidai wannan gabar da kake san 10,000 akwai wata matsala kuma ta 10,000 wanda ita ma za ta zo da ka roka sai da yake tafi girma Allah in yana tausayin ka sai ya tare maka waccan da 10,000 da bata shigo hannun naka ba wannan din kuma da yake ita ka sani ita kake nema sai ka kawo ba a baka ba yiwa da wata jinya a kanka ko a iyalanka wanda za ta ci naira 10,000 sai Allah ya tare maka ita da waccan addu'a da ka roki 10,000 sai a dau waccan 10,000 da ba gantan ba sai a maka maganin waccan matsalan saboda haka in dai bawa ya roki Allah da ikhlasi da tsarkakewa to an gama Allah ya amsa Allah ya amsa domin malamai suka ce ko kafiri ne roki Allah ai ibadi aka ce wa idza sa'alaka ibadi anni duk da cewa suna ganin ana magana da sahabban manzon Allah ne amma Allah cewa ai bayina kuma kafiran ma su roka Allah yana ba su ai shi halice su to kafircin su daban yaddar su da Allah da roƙon su da kuma yaddar su cewa Allah ne zai musu wannan shi kuma wani abu ne daban wallaka duk wanda ya roki Allah Allah kuma ya yarda zai masa shi yasa Allah ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa'budhu ka bauta wa wannan ubangijin da ya sake da ilimin ilimin abin da ya buya a sama da ilimin abin da yake cikin kasa da kuma dukkan lamari yake koma gare shi wato kal alai ka dogara gare shi ubangiji yace wa ma rabbuka bigafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki bai tabbata yana rafkana ko yana manta abin da kuke aikatawa ba wa inna ma yu'akkiruhum bima ta'maluna abin da su kafiran suke aikatawa wa inna ma yu'akkiruhum liwaqtihim Allah ya jinkirta musu ne kafin kowa ya je same shi dama ce ilaihi yurja'ul amru kulluhu kowane lamari ga Allah yake komawa to in ga ka sabawa Allah Allah ya barka ba ka sha bane yawa in dai ka sabawa Allah kaga Allah ya barka ba ka sha bane dayan abu biyu ne ko Allah yana jin tausayinka ka tuba ya yafe maka ko kuma Allah ya maka istidraji dan ka dada wani laifin ka tare laifukan jingim tukun a dauke ka tai da za a je a baka sakamakon laifin ka cikakken sakamako saboda haka shi yasa manzo Allah yake giya mana alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai hankali kullun sheke wa kansa hisabi ba wanda bai yayin laifi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bada tuba ya bada aiki mai kyau yace innal hasanati yuzhibna sayiati kyawawan aiki suna tafiyar da munana in ka sabawa Allah ka dan adam ne in ka sani ma zaka yi sabo in baka sani ma zaka yi sabo zaka yi cikin jahilci zaka yi cikin ilimi to amma jarumtaka akan sabon Allah shi ake ki ka san ka sabawa Allah amma zuciyarka ta daure kurin ka jure to wannan shine musiba shine hatsari a rayuwar musulmi amma ka yi sabo ka koma ka tuba dama kai mazo sabo ne tunda ai kai mai rauni ne dan adam aka ce tare yake bai ci ga 10 ba saboda haka manzon Allah in Allah zai ce masa da shi da Allah ba shi isma kariya ba zai saba wa Allah ba Allah zai ce kai istighfari da kansa yace ina istighfari ni din nan ma da Allah ya gafarta min abinda ne a baya in nayi ma da wanda zan yi a gaba in ma zan yi wanda kuma Allah ya riga ya kiyaye shi ma ba zai yin ba yace kullun yana istighfari sama da sau 70 a wani riwayan kullun yana istighfari sau 100 to ni da kai nawa ya kamata mu yi saboda haka ubangiji yace wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun Allah bai tabbata yana rafkana yana barin abin da kafirai suke aikatawa ba na'am
suratu yusuf عليه السلام مكية وهامية وهدى عشرة آية
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب المبين
نعم wannan sura watan karshen wata aya wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun shine karshen wato suratu hud a suran da take biye mata ita ce suratu yusuf a sura ta 21 cikin jerin surorin alqur'ani mai tsarki wato in ka kirgo wato daga sama wannan sura a 22 sura na 10 subhanallahi sura ta 12 cikin jerin surorin alqur'ani mai tsarki in ka kirgo wato daga sama shine daga fatihatul kitabi suratul baqara in ka taho zaka samu suratul yusuf ita ce sura ta 12 wannan sura a makka aka saukar da ita tana da ayoyi wato 11 tana da ayoyi 111 ayoyi 111 wannan sura ta suratul yusuf ta sauka a wani lokaci da ake cewa lokacin bakin ciki, ta sauka a wani lokaci da ake cewa lokacin bakin ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani shekaru da ya tsinci kansa cikin wani mummunan tashin hankali a cikin garin Makka, domin tashinsa yana yada addini, wato mutanen Makka sun nuna masa tsananin gaba, kuma gabarsa ta fara daga cikin gidansu. Abinda muka sani, Abu Talib da Abu Lahab ɗan uwansa ne na Abu Jahal, barakallahu, Abu Jahal da Abu Lahab ɗan uwansa ne na jini, amma sun nuna masa mummuniyar gaba kamar basu taba sanin sa ba, basu taba sanin dangantakarsa ba. Bayan Balarabe ne kuma an haife shi a gida wanda suke gidan manya, wanda ake ji da wannan zuriya din, tsatso mai alfurma, tsatso mai karimci, tsatso mai albarka, tsatsan Annabi Ibrahim alaihi salam ta layin ɗansa Annabi Ismail. Dukkan Larabawa suna girmama wannan gida, suna girmama wannan zuriya. A wannan zuriya aka haifa Annabi sallam, amma gabar da ƴan uwansa suka nuna masa, kai ka ce ma wato ba ma Balarabe bane, bai da wata dangantaka ta kusa ko ta nesa da Larabci, ba ma haduwar tsatso ba. Duk da ya tashi a cikin su abun so, ya tashi a cikin su wanda kowa ya yadda amincacce ne, mai kyakkyawan hali ne, mai kyakkyawan ɗabi'a ne, mutumin kirki ne, mai tausayi ne, mai jin ƙai ne, mai kyakkyawar mu'amala da mutane ne. Amma lokaci ɗaya da ya ce Allah ne ya aiko ni a daina bautar gunki, a je a bauta masa shi kadai, sai ya zama duk wancan sanayya da ganayya da kusaci da komi a mai da shi baya, babu abin da aka bayyana sai gaba da kiyayya. Yaya za a yi a hallaka shi, ya za a yi a hallaka duk wanda yake da sha'awar bin wannan kira irin nasa? Dan Allah ya taso to, amma Allah sai ya ba shi kariya, sai ya auri matar da ake girma mata, wato ake cin gajiyarta saboda dalilin dukiyarta. Kafin nan tukun baffansa Abuta, baffansa kakansa Abdul Muttalib ya ba shi wato kulawa. Bayan ya girma da Abdul Muttalib ya rasu, sai ya zama renonsa ya koma karkashin Abu Talib, baffansa, mahaifin Sayyidina Ali. To Abu Talib a zamaninsa aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa bai musulunta ba. Abu Talib, mahaifin Sayyidina Ali, baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai musulunta ba. Wannan ita ce magana tafi inganci, bai musulunta ba, haka ya rasu akan kafirci. To amma ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya wajen isar da sakon Allah, gayar kariya. Ya ba shi kulawa da yake mutanen Makka suna girmama shi, suna ba shi matsayi, suna jin maganarsa. Manzon Allah bai gane gimshiki ya fada bayansa ba, wato a irin kulawa da Abu Talib yake ba, sai lokacin da babu Abu Talib. Amma da yake gada na Khadija, ta ci gaba da ba shi kulawa, ita ma cikin kankanin lokaci Allah ya karbaranta. Saboda haka wannan shekara ake kiranta shekarar bakin ciki. A lokacin manzon Allah da sahabbansa da suka yi imani da shi sun ga tasku da tashin hankali da musiba iri-iri a Makka, har sai da ta kai manzon Allah ya tura wasu daga sahabban nasa su tafi kasar Habasha, su je su samu nutsuwa, su bauta wa Allah, domin an ce masa a kasar Habasha akwai wani sarki wanda ake kiransa Najashi, Kirista ne amma yana da kyakkyawar mu'amala. Da ya je ya karbe su, suka zauna suka riƙa bautar Allah a can. Manzon Allah ya fita ya tafi Daifa domin ya yi tallan addini. In an samu mutanen Daifa sun karɓi addini, nan ma dai ya fara yaɗa addinin a waje, ta yadda in cikin gidan ya yi zafi, in an fita za a je wajen a bauta wa Allah. To can ma aka je da aka rashin sa'a, labarin bai masa daɗi ba, domin har sai da suka faffasa masa jiki da jifa, haka ya dawo. To amma domin Allah ya hutar masa da zuciyarsa, ya faranta masa rai, a hanya Allah maɗaukakin sarki a wadin Nakhal ko batsanin Nakhalin, Allah ya turo masa jama'ar aljanu, suka zo suka musulunta, suka karɓi addini, cewa in mutane a Daifa sun ki karɓan addini, sun walakanta ka, to yanzu kuma ga Allah ya turo maka wato dandazan jama'ar aljanu sun zo sun karba addinin musulunci haka manzon Allah ya dawo shigowar sa Makka ma sai da wani kafiri ya sa shi karkashin belin sa sai da wani kafiri ya bele shi kafirin da ba dangin sa ba ba dan gidan su ba haka ya bayyace to ku bar Muhammadin nan yana karkashin kulawata to kun aka bar shi shigo Makka to cikin wannan shekaru guda biyu na cikin na tsanani da manzon Allah ya a Makka wai ba haushe yake cin aske zo gaban goshi ya fi zafi a lokacin Allah ba shi wannan sura suratu yusuf aka karanta masa idan ƴan uwanka suna cin zarafinka ba kai ne annabin farko wanda ƴan uwansa suka yi masa hassada suka ci zarafinsa ba ga annabi yusuf ba kai ƴan uwan naka ba su maka abin da aka yi wa annabi yusuf ba idan ka fada jarrabawa iri-iri an walakanta sahabbanka an yi masa kaza an yi ma kaza an yi ma kaza an yi kaza an yi kaza to ga kisar annabi yusuf wannan sura ta surati yusuf yana daga cikin aladan alqur'ani ubangiji in ya ba labarin annabi a wannan suran sai ya maimaita labarin a wata suran sai ya maimaita a wata suran daki kisar annabi Musa alaihi salam Allah ya maimaita ta a surori birjik a cikin alqur'ani to amma banda kisar annabi yusuf banda nan babu inda Allah ya ambaci wannan kisa kuma Allah ya kawo ta cip wato a cikin tsari da darussa da karantarwa masu yawan gaske saboda aka ce mutum ya shiga cikin bakin ciki kowane irin bakin ciki ne komai tashin hankalinsa ya dauki suratul yusuf ya karanta ya ji abin da ya faru annabin Allah saboda haka sai ya ga nasa bakin ciki ma shi ba bakin ciki bane in hasada ake maka karanta suratul yusuf ka ji yaya ma tukun original hasada take idan neman rayuwarka ake a kashe ka ji yaya aka yi masa in jarrabawa ne akan soyayya na sha'awar mata ka ji yaya take in jarrabawa ne akan kiyayyar mutanen gari ka ji yaya take in jarrabawa akan komai zaka wannan sura ta hada abubuwa da yawa saboda haka Allah sai ya aika masa wannan sura dama a baya gaya masa cewa muna baka labarin manzani linusabbita bihi fuadaka domin mu tabbatar da zuciyarka da kirjinka kar hankalinka ya tashi domin in mun baka labari to ai ka sani kenan ba akan ka aka fara ba tunda ba akan ka aka fara ba ba akan ka za ka kare ba mun gane ko duk da ai zaka ji zafi wai mace ne aka rubuta takarda aka bata ta shikan aure sai ta ci ta fi nono fari ai ba kai na aka fara ba tattare da ta faɗi wannan ta fi nono fari ba kanta aka fara ba amma kuma sai ta kasa bacci zaka kwana ba tai bacci ba zaka kwana ba tai bacci ba to jarrabawa haka take tana korare amma jarrabawa tana da daɗi idan ka ji ba kai ne na farko ba ka sani dama sunnar duniya ne duk wanda ya zo da sako irin sakon da manzon Allah ya zo da shi ai to dama ya sani ya dauki garwashin wuta a hannunsa ne saboda haka babu irin jarrabawa da ba za ta same shi ba saboda haka Allah ta'ala ya bashi wannan sura ku tsokom dinta domin ta bashi hakuri a halin da ya tsinci kansa a waɗannan kwanaki na bakin ciki na rasuwar Nana Khadija da rasuwar Abu Talib da kin karban sakon mutanen Makka da walakanta shi da mutanen Taifa suka yi da abubuwa da aka yi wa sahabbansa na tsanani iri-iri na gallazawa iri-iri ba dan komi ba wai dan sun ce Allah ne kurin ubangijinmu ba su hana mai bautar gunkin ya bauta gunkinsa ba amma sun ce su ba za su yi ba shine kurin laifinsu me yasa za su ce ba za su yi ba me yasa ba su yarda cewa gumakan nan su ma alloli ba ne to wannan shine duk abin da aka yi musu akan wannan aka yi musu ubangiji ya bude wannan sura wato kamar yadda yake bude sauran surori ire-iren su da kalmomi waɗanda suke wato rufaffun kalmomi waɗanda ba wanda ya san fassara su sai Allah shine alif da lam da ra Allahu a'lamu bi muradihi bizalik Allah shi ya san fassara wannan ubangiji yace tilka waɗannan ayoyi ayatul kitabi ayoyin littafi ne na alqur'ani al-mubin wanda yake cike da bayani yana cike da bayani na abin da yake gaskiya da abin da yake barna na abin da yake shiriya da abin da yake bata na abin da yake wato ilimi ne da abin da yake kuma wato jahilci ne mallan yace dangantakar wannan sura ta suratu yusuf da suratu hudin da muka fito a cikin ta waccan sura ta suratu hudin ta tare kissosin annabawa har annabawa bakwai ta ambaci kissosi na annabawa guda bakwai to amma bata ambaci kissar annabi yusuf ba amma he ta kawo kissosin kamar yadda muka faɗa jiya kissar annabi musa an kawo su a aya guda 24 kissar annabi nuhu a kissar annabi nuhu aya 24 kissar annabi hudu aya 10 kissar annabi saluhu aya 8 annabi ibrahim aya 8 annabi lut aya 11 annabi shuaibu a cikin aya 12 annabi musa aya 4 sannan ta yi magana ta tattauna game da sakon annabi sallam a farkon sura aya 24 da kuma a ƙarshe ma aya 24 to amma wannan sura aya 111 nan kwacokwam tarihin annabi yusuf ta kawo wannan sura din sai dai inda za a yi itiradin magana a yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a dan yi waiwaye a yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a dawo kan maganan annabi yusuf din alaihi salam mallan yace ubangiji ya ba manzon Allah wannan tarihi ne liyatasallan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bima waqa'al anbiya min adal aqarib wal abaid domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba kansa hakuri saboda abin da ya shafi annabawansa da suka wuce annabawan da Allah ya aiko su wanda suka wuce dangane da kiyayyar makusantansu da kuma waɗanda suke na nesa alama waqa'alahu min adha qaumi al aqarib wal abaid cucin abin da makusantan manzon Allah da waɗanda suke nesa yanzu mutanen da aifa aina nesa ne an sun cutar da shi to kamar da su ma mutanen makkan suka cutar da shi na kusa ya cuce kamar balle na nesa to shi yasa Allah ya bashi wancan labarin cewa annal yahuda wasu malaman suka ce dalilin saukar wannan aya yahudawa ne suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka ba mu labari game da lamarin yaquba da ƴaƴansa da kuma sha'anin annabi yusufa domin yawanci suna masa tambaya kamar ta kore ne san san dai in annabi ne to abun ba zai gagare shi ba saboda haka sai suka tambaye ka ba mu labari haddathna an amri yaquba wa waladihi ba mu labarin annabi yaquba da labarin ƴaƴansa mutum 11 da kuma sha'anin annabi yusufa inda a 11 akwai wanda kuma yake da wani tarihi na musamman shine annabi yusuf alaihi salam saboda haka sai Allah ya kawo masa surar ajumlatancanta wannan sura malamai suka ce ta tara fa'idodi masu yawan gaske madaukaka da hukunce waɗanda suke wato zababbu malaya da kullu ta hatal hasr irin fa'idar da baka saka takaita ta ba baka saka ce wannan sura ta suratu yusuf ta kawo fa'idodi guda kaza ba fa'idodin suna da yawa wani da kala Khalid bin Mu'ad shi yasa Khalid bin Mu'adan yake cewa suratu yusuf da suratu maryam waɗannan surori wato kayan marmari ne na ƴan aljanna a gidan aljanna ma'ana irin mutanen da kissan nan abinda kissan nan ta kawo na jarrabawa ga waɗansu mutane zababbu wato kamar kai ka ce wani kayan marmari ne ka san shi kayan marmari a cikin kayan abinci abu ne wanda yake an fi son sa abu ne in aka ce ma kayan marmari re ya fi sha'awarsa sama da abin da yake amfani da shi yau da gobe to saboda haka wannan kisa a irin mutanen ta sauka irin wayannan mutanen a gidan aljanna kai ka ce kamar kayan marmari ne in ka hada shi da kuma kayan abinci mallan ata yake cewa babu wani mai bakin ciki da zai ji suratu yusuf idan saraha ilaiha face bakin cikin sa ya tafi zai samu hutu a cikin zuciyarsa ubangiji yace inna anzalnahu qur'anan arabiyan ka karanta
inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'ilun
na'am
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قوله لمن الغافلين
وبنجي يتي إنا أنزلناه للي مومك سوكر kaga wannan wato girmama abin ne ubangiji duk da girman sa jalla wa ala yace lalle mu muka saukar yawa mu muka saukar da shi qur'anan arabiyan alqur'ani ne wanda yake balarabi ma'ana mun saukar da shi da lugga ta larabci wannan sifa ce ta alqur'ani su larabawa in an ce al-arabi balarabi wannan ana jingina alqur'ani da cewa alqur'ani balarabe ne domin an saukar da shi da yaran mutanen yaran su larabawan da ake ce musu larabawa an saukar da alqur'ani da yaran su ne ma'ana da cewa shi alqur'ani ya saukar da yaran larabci ne wato babu wani ba a cikin sa an ba larabci ba duk da malamai suna cewa wai ya zo a cikin alqur'ani waɗansu kalmomi kadan waɗanda ba na larabci ba kamar sijil kamar mishkatun kamar istabrak cewa wa'annan ba kalmomin larabci bane amma sai malamai suke cewa waɗannan suna daga cikin wato ababan da wato kowane yare da abin da yake tsayuwa a kansa da abin da in ya fade shi da yaran zaka tsince shi kuma a wani yare amma abin da ake nufi hauhawan alqur'an hauhawan yadda kalmomin suka zo kalmomi ne da tsarin larabci na alqur'ani mun gane ko yawa amma dan a cikin magana an jefa wani abin da su mutanen Makka sun saba amfani da shi amma abin ba a wurin su yake ba ana kiransa da wani yare ne ba na larabci ba an kira shi da wannan yare ne saboda ai su da shi suke amfani mun gane ko dauki yanzu kalmar radio Bahaushe ba shi da radio da sai da wanda ya radio a yaren sa ya sa masa suna radio ya kawo shi cikin Hausawa saboda haka Bahaushe sai yake kiran radio da radio to yanzu kenan kaga inda zaka yi rubutu da harshen Hausa zaka bada wani labari wanda cikin sa zaka ambaci radio dole radio zaka saka domin shine yaren da Bahaushe yake kiran radio da shi kenan kaga in kace a Hausa ba radio to ai a Hausa kuma babu wani suna da zaka ba radio tunda radio ba wani abu ne da Hausawa suka bude danu da shi abu ne wanda yazo musu daga baya saboda haka Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyan lalle mu mun saukar da shi alqur'ani ne balarabe a ku larabawa da kuka yi fice a ilimin larabci la'allakum ta'qiluna ko kwa hankalci sakon da aka aika muku in yanzu da an aika shi da wani yare ne sai ce ai mu ba mu fahimta mun ana so da aika mana da yaran mu mana to Allah sai saukar da shi da yaran larabcin yaran da suke yin gasa a wajen gwaninta wato da fice a kansa to da shi aka saukar da alqur'ani Allah ya haka ne domin su fahimci ma'anonin alqur'anin ya zama suna sahun gaba wajen wato imani da abin da aka saukar din amma wannan ne bai kara musu komai ba wato sai nisa ubangiji yace na har na qussu alayka ahsanal qasasi lalle mu na qussu alayka muna kissanta maka ya Muhammadu ahsanal qasasi mafi kyawun kissa bima auhayna ilayka hadhal qur'ana wato don gane da abin da muka yi maka wahayin sa na daga wannan alqur'ani wa in kunta min qablihi laminal ghafilin duk da cewa kafin mu baka wannan labarin baka da wannan labarin kafin mu baka wannan labarin baka san wannan labarin ba laminal ghafilina ma'ana kai baka da ilimi akan abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salam annabi Yusuf alaihi salam da yan uwansa baka da wannan labarin kafin mu baka saboda haka muna baka kyakkyawar kissa ce ta gaskiya game da wato annabi Yusuf da yan uwansa Allah yake cewa iskala Yusuf li abihi
iskala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu hada 'ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin
na'am amma
to na
bai kaje mun bai kare ba kaje
ana kare
na'am ubangiji da yace wato nanu da qussu alayka ahsanal qasasi malam yace ai ita kissa wato in an ce ahsanal qasas kyakkyawan labari to ana nufin kowace kissa ta alqur'ani kyakkyawan labari ne domin babu ƙarya a cikin sa, duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne. Malamai suka ce, wato an ce wannan kisa a asalin kasasi saboda abin da yake cikin ta na daga hukunce-hukunce da kuma hikimomi. Akwai hukunce-hukunce, akwai hikimomi, akwai tarihin sarakuna da tarihin talakawa da tarihin malamai da makircin mata da haƙuri na bayin Allah akan cutarwan wasu, sannan kuma da kau da kai da yafiya wa mutane idan mutane sun maka laifi kuma Allah ya dora ka a kansu, da wasu irin wannan. Shi yasa aka kira ta a hasanul qasas, mafi kyakkyawar kisa, saboda ta hada abubuwa masu yawan gaske, kamar da insha Allah za mu gani. Ubangiji ya ce, wato mun baka wannan labari ne, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, a duk da cewa wannan da bai taba dursuwa a hankalinka wannan labarin ba, sannan babu inda ka taba jin labarinsa, bal kunta kalid dhihin minha, kwakwalwarka bata taba tsammani za ta ci karo da wannan labarin ba. Wa haza min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam, malam yace wannan kuma yana daga cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haisu yakbiru an mutaqanil mutaqaddimina wal mutaakhirin, domin Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi, ya sanar da shi labarin al'umman da suka zo tun daga farkon duniya da kuma waɗanda za su zo a ƙarshen duniya, da ma labarin abin da zai faru a lahira, duk Allah ya sanar da shi. Kaga wannan ya nuna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma an bashi ilimin wato a mafi kyawun wato mabubbugar ilimi shine ilimi ta hanyar wahayi. Ubangiji yace, to na isqala yusufu li abihi, yayin da annabi yusufa yake cewa babansa annabi yaquba, ya abatiya baba, inni ra'aitu, ni na gani, amma a mafarki, nayi mafarkin ahada ashara kaukaban, taurari guda goma sha ɗaya, wa shamsa da rana, wal kamara da wata, taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata, ra'aituhum li sajidin, na gansu suna sun fadi suna gaishe ni, suna girmama ni, suna gaishe ni. Mun gane ko? Kaga ai wannan babbar magana ne, babban mafarki ne, kuma dan annabin Allah ne annabi Yaqub alaihi salam, annabawa kuma Allah yana sanar da su ilimin mafarki. To da ya gaya wa babansa, babansa bai ce masa ai fassara mafarkin kaza da kaza kaza bane. Kala sai ya ce masa, ya bunayyi,
ala ya bunayyi la takassus ru'ika ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwu mubin.
Ya bunayyi ko ya bunayya,
ya bunayyi.
Now yace ya bunayyi, Hafsa ya bunayyi take ko, yace inji annabi Yaqub, ya bunayyi ya kai dan karamin dana, la takassus ru'yaka ala ikwatika, ina maka shaidi wannan labarin mafarkin karka yadda ka ga yawa ƴan uwanka, fayaki du laka kaidan, Allah zai maka makirci, karfa ka gaya musu. Kun ga bai fassara masa ba, haka mu'amala take tsakanin babba da yaro. Akwai mutum shekarun da zai diska da zaka zauna da shi ka bashi labarin abinda kwakwalwarsa za ta iya dauka, shi bai fassara masa komai ba, saboda gudun kar ba zai iya jurewa ya rike ba. Yace masa, la takassus ru'yaka ala ikwatika, wannan mafarkin da kai karka yadda ka je ga yawo ƴan uwanka, domin in ka gaya musu fayakidu laka kaida, za su yi maka makirci, za su yi maka hasada. Yatahaluna fi halakika hasadan, za su yi dabara sai sun halaka ka hasadan, saboda hasada li ilmihim bi ta'wiliha, domin sun fahimci fassarar wannan mafarkin. Min annahumul kawakibu, su din su ne taurari goma sha ɗayan, wa shamsu ummuka, ranan nan ita ce mahaifiyarka, wal qamaru abuka, watan kuma shine babanka. Karka yadda gaya musu, yanzu za su fassara cewa da su da mahaifiyar taku da baban naku duk sun fadi suna gaishe ka, ashe kaga wannan wani albishi ne da kai zaka zama wani babba to su kuma su ne manya a gida bai kamata a ce kuma kuma haka al'ada take kullum mutum in babba ne to ba ya san babba dan adam ba ya san kishiya wannan al'adar sa ne saboda haka ita shi aka ce ai hasada hasada shine wato ka rika gurin wata ni'ima da take gurin wani ko Allah ba zai baka ba shi din da kar a bashi shine wannan hasada mummunan abu ne mummunan ciwo ne duk wanda Allah ya jarbe shi da hasada ya jarbe shi da mummunan ciwo shi yasa Allah madaukakin sarki cikin surorin da ya saukar ya karantar da manzon Allah yayi addu'a da neman tsare mai hasada a lokacin da yake hasada yace wa min sharri hasidin idza hasada Allah ka tsare ni daga sharrin mai hasada idza hasada a lokacin da yake hasada malamai suka ce mutane suna hasada duk da yake ita hasada kuma alkali ne mai adalci kullun ita hasada sai ta halaka mai yi kafin ta halaka wanda ake yi masa suka ce alhasadu adilun ya katul alhasida qabla almahsudi ilayhi kullun ita hasada tana halaka mai yin ta dai kullun mai yin ta baya yake ci manzon Allah ya ce hasada tana cin kyakkyawan aikin mutum kamar yadda wuta take cin auduga akwai wahala ka kyasta wuta a auduga akwai wani wahala ai da kamar da wuta take cin itace ne sai ka lallaba kafin ta kama ka nemo kara ka nemo gare da ka nemo mi ka tare iska kafin ta kama itacen amma in ka kunna wuta ka raba ta jikin auduga ai kaman gamo da kasawa ne saboda haka hasada mummunan ciwo ne mutum ya roki Allah ya raba shi da hasada hasada malamai suka ce hasada kokuwa ne da ikon Allah kokuwa ne da ikon Allah mai hasada cewa yake Allah baka isa ba baka isa ba baka isa ba domin Allah ya ce wane ne kai kuma cewa kake Allah baka isa ba ba wane bane to mummunan abu ne ciwo ne wanda yake duk mutumin da yake da ya mutu da shi sai ya shiga wuta Allah ya kiyaye mummunan abu ne mutum ya roki Allah Allah ya saukaro manzon Allah sallam ya roki tsarin Allah daga sharrin mai hasada a lokacin da yake hasada mummunan ciwo ne idan Allah ba ni'ima a wani kai ta jin haushi idan kai ta baci ka hana idan ka bacci ka damu ka tada hankalinka Allah kuma sai ya kara masa ya bashi lafiya ya kara masa ya kara masa ya kara masa ya kara masa kuma duk kara wanda za a yi sai ya kara masa a idan ka dan kai kuma hasadan ta kashe ka haka Allah yake shi yasa malamai suka ce hasada alkali ne mai adalci kullun sai ya kashe mai yin hasadar kafin wanda aka yi wa hasadar saboda haka mu roki Allah ya raba mu da hasada idan ka ga ni'ima a gurin dan uwanka kai addu'a kai addu'a ka ce barakallahu kai ma ka roka manzon Allah ce ba a hasada sai abu biyu mutumin da Allah ya bashi dukiya yake raba dukiya dan Allah yana sadaka yana kyauta yana aiki na alkhairi kai guri ina ma da kai ne da wannan dukiya kai ma kana yi ko mutumin da Allah ya bashi karatun alkur'ani yana karantawa dare da rana kana jin sai yana sallan dare yana karantawa da safe ya karanta da yamma yana jin dadin alkur'anin kai guri ina ma da kai ne kai ma ya zama Allah ya baka wannan wannan shine kullu abin da ake hasada amma wani abin duniya dai hasada bata wa kai lokaci ne sai ka kare hasada Allah bai baka ba ka mutu da damuwa kuma Allah ya ta kara ma wancan din gara ma ka hakura ka nema a wajen Allah malaukakin sarki ka ba wa zuciyarka hutu ka huta da ciwon zuciya na me yasa Allah ya ba wani me yasa Allah ya mu wani saboda haka mummunan abu ne yan uwan annabi Yusuf annabi Yakuba ya ja kunnansa kada ya bada wannan labarin wa yan uwansa za su yi masa hasada yace masa la taqassu ru'yaka ala ikwati kar ka labarta wannan mafarkin naka wa yan uwanka wato in ka labarta musu yake dunaka kai dan za su yi maka makirci wanda yake wato mai girman gaske menene gaba inna shaytana lalle shi shaydan wato lil insani aduwwu mubin abokin gaba ne wato mabayyanin gaba inna ne ni ya ce da mun ita ma na'am to ci gaba mu je
wa kadhalika yajtabika rabbuka wa ya'allimuka min ta'wil hadiyas wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaquba kama dammaha ala abawaika min qabl ibrahim wa ishaq inna rabbaka alimun hakim.
Na'am. Ubangiji subhanahu wataala wato yake cewa inna shaytana lil insani aduwwun mubin, cewa ai shi shaydan abokin gaba ne na mutane, yakan aukar da mutum a cikin sabo, wato saboda wato zunzurutun gaba da yake na dan adam, sai ya tura dan adam ya saba Allah domin ranar lahira ya samu abokin da zai taya shi zama a gidan wuta. Malam yace wa alam anna ma waqa'a min ikwati yusuf ma'ahu mimma ya'ti fil qissa. Ka sani kai mai karatu ko mai sauraron karatu cewa abin da ya auku na daga kissar annabi yusuf da ƴan uwansa kamar yadda zai zo a gaba, baqin ala zahirihi waqi'a ce wanda za ta yi auku a cikin kowace irin al'umma, wala ta'wila fi ala alqawli bi alam nubuwati. Kuma abin da ya faru ƴan uwa annabi yusuf nan, akwai maganganun malamai wadansu suka ce waɗannan ƴan uwa da suka yi wa annabi yusuf wannan abu su din ba annabawa bane, amma annabi yusuf shi annabi ne. To wadansu kuma suna cewa a du ƴaƴan annabawa annabawa ne. Shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya karbi ran ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam tun suna kanana, domin tunda shine katimin nabina wa imamul muslimin, babu wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa aka karbi ran ƴaƴan sa Ibrahimul Muazzam da Al-Qasim tun suna kanana. Suka ce annabawa ne illa iyaka, to amma a ce annabi yaje ya aikata irin wannan mummunan aiki abinda suka yi wa annabi Yusufa, a ce annabin Allah da Allah yake bashi isma tun kafin aiko shi annabi, tun daga aifuwarsa har kuma bayan aiko shi annabin Allah mana bashi isma ya hana shi sabawa Allah, a ce sun aikata irin wannan suyiniyar kisan kai, su yi ƙarya, su yi hasada, su yi abubuwa daban-daban. Shi yasa waɗansu malaman suka ce ba annabawa ba ne, domin sun zo da wasu ayyuka munana, ayyukan da ba za a jingina shi wa annabawa ba, amma waɗansu malaman suka ce annabawa ne, annabawa ne. Amma Ubangiji ya ƙaddara musu wannan aikin ne domin abin da ya tanada wa annabi Yusuf ya zama ba zai zama ba sai ta hanyar wannan aikin. Mun gane ko? Yawa, sai ta hanyar wannan aikin, domin haka sunar Allah take, komai Allah yana sa masa sanadi. Wa qad ja'alna li kulli shay'in sababan, mun sa ma komai sababi. To sai malai yake cewa kai mai karatu ka sani cewa abin da ya auku wa ƴan uwan annabi Yusuf tare da annabi Yusuf din, yake cewa haka abin yake, babu wani tawili da zaka murda ko ka ce ba su yi ba, ko ka ce a'a ba su suka aikata ba a lokacin da suke aikatawan, ko kuma ka kawo wani tawili akan wannan. Li'annal wali tajuzu alaihi al-ma'siya, domin ai shi mutumin da aka ce maka wannan wali ne, ai yana sabo, ba bayya sabo bane, a shi wali yana sabo, sai dai walakin la yasuru alaiha, bayya dogewa akan saban. An ce maka wannan na Allah ne, to ai ba bayya sabo bane, yana iya yin sabo, amma bayya dogewa akan sabo, kullun yayi sabon kuma zai tubo Allah. Sai malai yace waɗannan iyalan gidan annabta ne, wato Ubangiji ya yi musu wannan ne li husnul taubati, dan ya ba su damar tuba, tuba mai kyau. Mun gane ko? Yake cewa wa amma alal qawli bi nubuwatihim, magana akan su annabawa ne ko ba annabawa ba, yace fa huwa mushkilun gayatul iskali, maganganu ne waɗanda suke da rikici. Malamai ba su daidaita akan cewan ɗan uwan annabi Yusuf wato annabawa bane gaba daya ko kuma ba annabawa bane gaba daya. Waɗansu malaman sun tafi akan cewa lalle su ba annabawa bane, domin aikin da suka aikata ba aiki ne da ya kamata a ce an jingina wa annabi ba, gashi kuma Allah ne ya faɗa da kansa cewa sun yi. Sannan waɗansu kuma suka ce annabawa ne, amma Allah bai ba su isma akan wannan aikin ba, shi yasa suka aikata. Saboda me? Saboda abin da Ubangiji yake so kuma zai fitar da sakamako bayan aikin nasu. To shine malam yake cewa iz kaifa yaqau zalika min al-anbiya, domin ana cewa yaya haka za a ce annabawa sun irin wannan aikin. To amma malamai suka ce بأن هذا مبني على أن النبي معصوم بعد النبوة لا قبلها. سكتي أبين دم على ميسوك الرنجاير. شو النبي أكم باشي إسماني wannan katangantuwa din bayan an aiko shi annabi amma ba kafin aiko shi ba kafin aiko shi zai iya yin laifi amma yanzu bayan aiko shi annabi to a lokacin kuma Allah zai bashi isma ce yana yuwa Allah malakocin sarki ya aiko shi annabi bai bashi isma kafin aiken ba amma bayan aike kuma a bashi isma domin ka'ida na aike shine ka'ida na bashi isma haka suka ce wa'annan malaman suka ce wa innamal wajib ala alladhi yashfil galil wa yarihul alil an yuqala maganganun da suka fi dadi aka fi kubuta da tunani da kirji a kayin su shine mutun in yazo bayanin wa'annan bayan Allah ya ce inna Allah atla'ahum ala anna yusuf yutin nubuwa Allah ya tsinkayar da ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam ne ya ganar da su cewa Allah zai bashi annabta wal mulku misra Allah kuma zai bashi sarauta ta misra amma annabtan da sarautan duk ba za su samu ba illa bi hadal fi'il sai ya gangara ta kan wa'annan ayyukan na jarrabawa sai ya bi su ɗaya bayan ɗaya yana sauka sai a tabbatar masa da sarautarsa a tabbatar masa da annabtarsa domin tun yana rijiya aka bashi annabta kaga kafin ya fada rijiya ba annabi bane a wannan magana kenan na wannan bangare na malamai amma lokacin da suka daddoke shi suka tube masa riga suka jefa shi a rijiya ga bakaken magana ga abin da yawa kana a lokacin sai Allah ta'ala kuma ya bashi annabta zamu ji abin da Allah yake ce masa kai hakuri zaka ba su labari a lokacin su kuma sun manta mala yake cewa wala tasawwaru zalika illa bi hadha al-fi'l fa hum ma'muruna bihi batinan mukhalifuna zahiran kenan in haka ne ashe aikin da ƴan uwan annabi Yusuf suka aikata aiki ne wanda aka yi musu umarni su yi idan kenan sun gano Allah zai ba wa annabi Yusuf annabta sannan kuma Allah zai ba ya sarautar Misra kenan ashe aiki ne wanda aka yi musu umarni su aikata amma a badi ne Allah musu ilhaman su aikata aikin ne domin a ƙarshe ga abin da dan uwan su zai zamo amma a badi ne me suka aikata barna suka yi abin da suka yi ba abu ne mai kyau ba yace izlai su bashuruin domin ita shari'a ita ce ake shar'anta ta ayi kaza amma a sawa mutum ya aikata wani aiki ya masa ilhamar aiki wannan wani abu ne daban saboda haka fala yukallibuna illa bi kullisi bawatinahum ma rabbihim abin da ya dace mallam yace ya kamata mutane su kubutar da ƴan uwan annabi Yusuf daga jefa su cikin mummunan laifi su kaddara musu sun yi wannan abin ne saboda abin da Allah ya kimsa musu a zuciyarsu amma a zahiri abinda suka yi duk wanda ya gani aiki ne mummunan aiki sai ya ce wannan yayi kama da abin da ya faru tsakanin annabi Haluru da annabi Musa Khidir da annabi Musa ai sun yi tafiya tare ko da annabi Musa Allah ya ce masa ya je ya samu wani bawansa yana guri kaza ya nemi ilimi Allah ya ce mun bashi kaza Annabi Musa ya tafi da Annabi Yusuf a ukesa da suka tafi a cikin jirguwa da yake cewa a cina gada ana lakalake na mai safar na cikin suratul kahfi har inda suka je suka hadu da Khidir da za su tafi ce to za mu tafi da kai dan Annabi Musa tambaye shin ka sanar da ni mana cikin ilimin da Allah ya sanar da kai ni ma ko zan samu shiriya sai ya ce to ina da sharadi in zaka bi ni in ka ga nayi abu karka tambaye ni Annabi Musa ya ce na yarda inda ai sharadi ya bashi ko malamin ka in ka zo za ka yi karatu a gosu ya ce a bana son karatu da safe kana zuwa ba sallar asar dole ka zo ba la'asar ko ka zo da daddare ko ka zo da safe kai dole ka bar naka saboda muhimmancin abin da kake so a gurinsa saboda haka da ya bi shi tafiyansa na farko me annabi Khidir ya fara me ya fara a cikin kissa din masa jirgin ruwa suna cikin jirgin ruwa na wasu yara sabon jirgin ruwa annabi Khidir ya sa hannunsa a cikin dan buhunsa ya zaro gatari sai ya doki jirgiruwan ta baya sai ya balle wani allo ya karya shi da karfi ya tura shi annabi Musa ya gani ya yi shiru sai ya ce kai Allah kai musu da'adi jirgin mutane sun dauke mu sun kyauta mana cikin kyautatawa sun martaba mu sun ba mu guri mai kyau amma kai musu ta'adi sai ya ce ban ce maka duk abin da ka gana kai kayan magana bane ya ce to da Allah ka raka mu da laifi kai hakuri suka ci gaba da tafiya sai menene na biyu ya je ya sami yara kanana suna wasa a gindin bishiya ya kira wani dan yaro kyakkyawan yaro yana zuwa yana kama hannansa ya daga sai ya warfa shi a jikin bishiya take yaron ya mutu annan Musa ya ce duk kai kisan kai shi ana gaya maka kanka gana abu karka yin magana annan Musa daga nan ya fara jin tafiyar tasu ba ta daure ba shi annabin Allah ne Allah ba shari'a ya ba shi hukunci na zahiri gashi kuma Allah ya ce je gurin wani bawansa ya dauki ilimi amma ya zo ga ilimin da yafi karfin hankalinsa yafi karfin tunaninsa yaga ba zai iya juriya ba ya ce to yanzu dai in na sake magana kurin kanka tafi da ni suka ci gaba da tafiya suka zo gari suka nemi masauki mutanen gari suka hana su suka fita kowa bayan gari anan sai kwana a waje a bayan gari ga dari ga sanyi ga iskar hunturu a cikin bacire mutanen su ba su dan zaure ma su kwana suka hana su kore su amma za su tafi sai ga wata katanga ruwa ya kusan zubar da ita gaba daya sai kidan ya ce to tsaya malam suka ajiye kayan su suka suna jawowa ruwa suka dinga kwabar kasa suna kwabawa annabi Musa yana mamaki ce mutanen nan su mana haka amma mu zo yi bulo ya gyara katangan nan ya gina ya yabe ta ya gyara ta ya ce doki mu tafi ce to ba za mu je mu nemi a biya mu haƙƙin mu ba wannan wahala mutanen sun mana kaza ba wanda ya mana sannu ba wanda ya kawo mana ruwa ba wanda ya kawo mana abinci gurin kwanciya ma suka hana mu mun zo mu su wani aikin kwana da kwanaki ya ce ai na ce in ka gana ai bukar ka yi magana ya ce to nan ka za mu rabu to shine ya bashi labari to wannan abin da Khidir ya yi kaga wani ilimi ne boyayyen ilimi dan ya fassara wa annabi Musa ya ce wannan jirgin ruwa da ka gana bata a can tashar jirgin da za mu je akwai wani sarki azzalumi duk in ya ga sabon jirgin ruwa kwacewa yake yi to wannan jirgin kwa na marayu ne suna da uwarsu a gida in sun yi kodagon su samu abinci zai saya mata abinci shi yasa na dan bata jirgin yace baka ga da muka zo inda muka yi kwana fadawan sarkin sun zo sun duba jirgin ba duk jirgin da yasa sun duba da sai ga balle ke ta baya sai suka kaure kai yace to da mun zo da wannan sabon jirgin da sun kwace wa marayu jirgin su yace abinda nayi laifi ne yace ba laifi bane yace wannan yaron da kaga na dauke shi na kashe shi yaro ne mumini yace idan aka bar shi ya rayu ya girma yace da kafirai da zasu su dauki hankalinsa ya koma addinin kafirci ya mutu babu imani yanzu na kashe shi dan ya mutu ya shiga gidan aljanna abinda nayi laifi ne yace waye sai ce laifi ne yace na uku wannan katanga da kaga na gyara katanga ce gida ne na wasu marayu uban su bawan Allah ne mai bin Allah mutumin kirki Allah ya karbi ransa ya bar masa yayan kanana ba su da hankali yace to uban ya binne musu dukiyar su a karkashin katangar in sun girma Allah zai tsinkayar da su inda uban su ya binne musu dukiyar su tone su yi amfani da dukiyar su yace amma idan ruwan sama yanzu ya kada katangar ana ruwa tana rozewa ana ruwa dukiyar za ta fito fili kafin yaran su yi karfi azzalume kuma za su dauke dukiyar yace sai na tsaya na gyara musu katangar domin in sun girma Allah ya shirye da su zuwa ga dukiyar da uban su ya bar musu wannan din laifi ne yace ba laifi bane to kaga shi Khidir Allah ba shi ilimi na batini na waqa'iq abubuwan da su faru boyayyun abubuwa annabi Musa ilimin shari'a aka bashi shi yasa sai ya zama yayi inkarin abin da Khidir yayi abin da Abu Hurairah yake cewa na riki ilimi biyu a gaban hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ilimi ɗaya da shi nake yi wa mutane hukunci nake karantar da mutane ilimin addini ilimi ɗaya kuma yace in na fada sai a yanke wannan wuyan saboda ilimi ne na abin da zai faru kafin ya faru manzon Allah ya karantar da Abu Hurairah irin wannan ilimi saboda haka dan uwan annabi Yusuf a zahiri barna suka yi amma a batini sun yi wani abu ne da aka yi musu umunisi saboda matakin da shi annabi Yusuf zai taka bayan abin da ya faru ya faru wannan haka wadansu malaman tafsiri suka tafi a kayan wannan magana shi yasa yake cewa wa ma fa'altu an amri, inji shi kidir ai ban yi haka da umarnin kaina ba, nayi da umarnin Allah ne. Saboda haka su ma ma'muruna bi hukmil batin, amma su umarni ne a hukunci amma na batini. Mukhalifuna bi hukmil zahir, amma ya saba ma hukunci na zahiri. Haka kuma kisar annabi Adam alaihi salam na cin bishiya, Allah bai hana shi kare ci bishiya ba, yace masa la taqrabu hadhihi shajara, karka kusanci wannan bishiyar, amma sai ya ci. Annabi Adam annabin Allah ne, amma sai ya ci. Saboda me? Saboda Allah ya kaddara za a zo a rayu a gidan duniyan nan, inda bai ci ba ba za a zo a yi wannan rayuwar ba. Allah ya halucci ta da aljanna, an halicci annabi Adam a gidan aljanna. Idan duk aka bar kowa aka rayu a gidan aljanna, kenan wutar amfani ba ta yi amfani ba. Kuma tun fil azal Allah ya halicci wata halittarsa da ya ce na halicci wannan dan wuta ta ne. To kaga ya za a yi wa'annan mutanen in ba an fito a aljanna ba, har a samu wa'annan mutanen da za su je su ga wacce wutar. To shi yasa Allah ya kaddara ma annabi Adam da cin wannan bishiya din, duk da an hana shi a zahiri, amma a batini aka ce an masa umarni, don ba wanda ya sai aikata wani aikin da Ubangiji ba da nufinsa ba wannan abin ya yi. Saboda haka ga shi ma wato an yi masa umarni a batini ne, sannan kuma a zahiri wato an hana shi, wallahu ta'ala a'lam. Saboda lokaci za mu tsaya nan, in Allah ya kai mu gobe za mu tashi farkon wannan kissa din. Abin da muka faɗa daidai, muna roƙo Allah ya karɓa mana ya ba mu lada, wanda ba kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana. Ai tambaya ko? To alhamdulillah, mu yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam.
To bale.
Karanta Fatiha da bismillah, kwata mana alkhairi Allah ya biya mana, waɗanda suka roƙe mu da wani alkhairi Allah ya biya musu, marasa lafiyanmu na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya, mu da muke lafiya Allah ya sa lafiya ta amfane mu. Yan uwanmu da suka mutu Allah ya ji kansu, in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Daga hamu shafa addu'a wannan yayi tambaya, ce malam, aure ya halatta tsakanin mutum da yarinyar da take masa zaman uwa, amma ba mahaifinsu daya bane da mahaifanka, ma'ana ita matar ba uwa daya suke uba daya da naka mahaifan ba. To wani lokacin bayani akan hukuncin aure a dan cikin wannan dan gajeren rubutun ba za a iya fahimta ba, domin akwai mata da musulmi da Allah ya haramta mutum ya aura sun kai kusan guda 15, wanda an lissafa su a cikin alkur'ani mai tsarki, a sunna kuma ta riskar da waɗansu. To amma shi mai tambayar, in yana kusa zai iya yin cikakken bayani, yaya ne ne a wani mataki take zaman uwa din a mutum, ta ina aka haɗu, ta kaka ne, ko kuma ta yaya aka haɗu take maka zaman uwa, menene nisanta da kai? A duk mutumin da ya halatta ya auri mace, to ya halatta ya auri yarta, mun gane ko? Wannan ka'idan kenan. Duk matar da ya halatta ka aure ta, to ya halatta kuma ka auri yarta, domin yarta ai zama ya take maka ko? In misalin kanwarka ne, yar kawunka ne, ko yar baffanka ne, kaga ai kai din zaman baffa kake mata ko zaman kawu? A'a, kanwa ne, yar baffanka ai abokin wasanka ne ko? Ko yar kawunka ai zaka aure ta ko? To zaka yi auren yarta. Zaka yi auren yarta. Daga nan kuma yi kasa, zaka yi auren jikarta, zaka yi auren yar jika, zaka yi auren jikan jikarta. Duk yi kasa babu haramci. Saboda yanzu, amma duk wanda ba za ka aure ta ba saboda kusaci, to ba za ka aure ta ba. Mun gane ko? Yanzu misalin, ba za ka aure kanwarka ba da kuke uwa daya, ko uwa daya uba daya, ko uba daya, to yarta ma yarka ne, ba za ka aura ba. yawa amma in mace zaka yi auren ta to zaka yi auren yarta to saboda haka ba zan iya bada cikakken amsa eh ko a'a a mai wannan tambaya ba sai dai bayan sallah idan da sallah zai iya samu na insha Allah na'am.